Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin kasuwa akai miki dole da nasihar Lahadi da kuma maimaitin shirin lafiya uwar jiki. Amma kafin nan ga labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an wayi gari lafiya. Yau ranar Lahadi 24 ga watan Disamba na shekarar 2023. Ga labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashim Gumel. Shugaban Amurka Joe Biden ya tattauna da Prime Minister Benjamin Netanyahu a ranar Asabar game da yakin da Isra'ila ke yi a Gaza, inji Father White House. Ban nema tsagaita wuta ba, Biden ya faɗa manema labarai yayin da yake barin Washington zuwa Camp David. Ya kira hira a matsayin mai tsawo kuma ta sirri. A cewar wata sanarwa da Father White House ta fitar, shugaban ya jaddadawa Netanyahu muhimmancin bukatar kare fararen hula cike har da masu tallafa ayyukan agaji, da kuma muhimmancin barin fararen hula su fice daga yankunan da ake ci gaba da gubzawa. Haka kuma sun tattauna batun sakin sauran mutanen da kungiyar Hamas ke garkuwa da su. Daga baya, ofishin Netanyahu ya ce Prime Minister ya bayyana karar cewa Isra'ila za ta ci gaba da yakin har sai ta cimma dukkan manufofinta. A dai bangaren kuma, jiya Asabar mataimakin ministan harkokin wajen Iran ya yi watsi da zargin da Amurka ke yi na cewa Tehran na da hannu a hare-haren da 'yan tawayen Yemen suka kai kan jiragen ruwa na kasuwanci, yana mai cewa kungiyar na kai harin ne don raɗin kanta. 'Yan tawayen Houthi na kasar Yemen da ke alaka da Iran sun kaddamar da hare-haren jiragen sama marasa matuƙa guda 100 da makamai masu linzami, inda suka auna wasu jiragen ruwa na kasuwanci 10 a tekun Bahar Maliya, a cewar ma'aikatan tsaron kasar, domin nuna goyon baya ga Falastinawa a Gaza, inda Isra'ila ke fafata da mayakan Hamas. A ranar Juma'a, Father White House ta fitar da bayanan leƙen asirin Amurka cewa Iran ta bayar da jiragen yaƙi marasa matuƙa da makamai masu linzami da kuma bayanan sirri ga 'yan Houthi waɗanda ke rike da yankuna da dama na kasar Yemen ciki har da babban birnin kasar Sana'a. Mataimakin ministan harkokin wajen Iran Ali Bagheri ya ce kungiyar Houthi tana da nata kayan aikin kuma tana yin aiki daidai da shawararta da kuma ƙarfinta. Labaran duniya na zuwa muku ne kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Dakarun sojin saman Turkiya sun kai farmaki ta sama arewacin Iraki da Siriya a jiya Asabar, tare da lalata wurare 29 na haramtacce jam'iyyar Kurdistan Workers Party ko PKK a takaice, bayan da aka kashe sojoji 12 a cikin kwanaki 2 da suka gabata arewacin Iraki, kamar yadda ma'aikatar tsaron kasar ta sanar a jiya Asabar. An gudanar hare-haren arewacin Iraki da Siriya da karfe 10 na dare. Ma'aikatar ta ce lokaci da wuraren da aka kai harin sun hada da sansanoni matsugunai da wuraren mai da ake kyauta zaton 'yan ta'addar PKK ne ke amfana da su. Ba a bayyana kowane yanki na arewacin Iraki da Siriya ne ta kai harin ba. Tun farko a ranar Asabar din da ta gabata, ma'aikatar tsaron kasar ta ce an kashe sojojin Turkiya 12 a cikin kwanaki 2 da suka gabata a fafatawar da suka yi da 'yan ta'addar PKK a arewacin Iraki. Moise Kutumbi, ɗaya daga cikin 'yan takarar adawa a zaben shugaban kasar Jamhuriyar Demokradiyyar Congo, shi ma ya yi kira da a soke zaben ranar 20 ga watan Disamba saboda gagarumin magudi, in ji wata sanarwa daga yakin neman zabensa a ranar Asabar. Cikin sanarwar, kwamitin campaign ɗin Kutumbi ya ce kamata ya yi shugaban hukumar zaben Congo ya yi murabus saboda hukumar ta shiga wani shiri na magudin zabe. A cikin wannan yanayi da ba a amince da shi ba, muna kira a gaggauta soke wannan zabe mai cike da rudani da magudi mai yawa, in ji sanarwar. Sanarwar ta Kutumbi ta zo ne a daidai lokacin da wata kungiyar 'yan takarar adawa suka yi kira da a sake zaben ranar Laraba. Suka rubuta wa gwamnan babban birnin kasar Kinshasa cewa za su gudanar da zanga-zangar haɗin gwiwa a mako mai zuwa kan zaben. Kutumbi baya daga cikin waɗanda suka kira zanga-zangar, amma tawagar ta shaida kamfanin dillancin labarai na Reuters a safiyar Asabar din nan cewa suna goyon bayan duk wani shiri na tsarin mulki da nufin yin tur da wani fashi ko kwatan zaɓe a Congo.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Yuna ne suna Pastor Simon A.S. Bello, Sakataren Makam na arewa ta tsakiya. Kar maganar mu ta yau yana cikin littafin Matthew sura 5 aya 5. Yace albarka ta tabbata ga masu tawali'u domin su za su gaje duniya. To tawali'u ita ce hakuri. Wato mu zama masu zaman hakuri, mu zama masu hakuri da juna, da iyalanmu, da yanwaninmu, da duk ma wanda muka hadu da shi a ta aikin rayuwa. Domin ba abin da zai kama mana ci gaba a rayuwa in ba tare da hakuri ba. Ai Allah Ubangiji ma karan kansa hakuri yake da mu. In ba don haka ba da ya halakar da duniya. Hausawa suka ce mai hakuri yake dafa dutse ya kuma sharo mu. To duniyar da muke ciki a yau sai mun zama masu hakuri, mu zama masu kaunan juna, mu zama masu dafatawa. Shi kadai zai kawo mana ci gaba da kuma karuwa na ta rayuwa. Albarka ta tabbata ga masu tawali'u domin za su gaje duniya. Tawali'u ita ce hakuri da kuma zaman lafiya. Domin ba abin da zai kawo mana ci gaba a kasa, a gidajenmu, in ba tare da hakuri da zaman lafiya ba. So ina roko masu bi mu zama masu hakuri da masu zaman lafiya da yanwaninmu, da abokananmu, da inda muke, mu zama masu hakuri. Domin Isa Almasihu shi ma mai hakuri ne. Kuma in ba mun hakuri da junanmu ba, ba za mu samu ci gaba ba. Domin Allah karan kansa hakuri yake da mu. Hausawa suka ce mai hakuri yake ya dafa dutse ma ya sharo mu. To ina roƙon ku mu zama masu hakuri, mu zama masu zaman lafiya, domin wannan kasan mu ya samu ci gaba. Allah ya taimake mu. Nagode. Allah ya bishe ku duka.
Masu sauraro kada a shafa, har yanzu ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga nasihar Lahadi.
Assalamu alaikum, barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa a cikin shirin kasuwa a kai Mikidole. Shirin namu na wannan mako ya zagaya ne kasuwar Mile 12 da ke tsakiyar birnin Lagos. Kasuwa ce ta kasa da kasa, inda kuma muka tattauna da 'yan kasuwa da kuma kwastomomi game da hauhawar farashin kayayyakin masarufi, musamman ma dai kayan miya da dai sauransu. Ganin yadda ake shirye-shiryen fara bikin Kirsimeti da sabon shekara, ko ya 'yan kasuwan da sauran masu saye da sayarwa ke ji game da hauhawar farashin kayayyakin masarufi a wannan kasuwa. Da farko dai a fara jin ta bakin shugaban wannan kasuwa ne, kamar da za ku ji daga bakinsa.
Sunana Alhaji Shehu Usman Jibrin, chairman na kasuwar Matrev, kasuwar kasa da kasa a jihar Lagos. To na farko, kamar shi mai harkar kayan abinci, sai da kayan abinci ba zai ma iya shaida wani abu muhimman na jin daɗi ba, saboda dama kamar a ce zafi kan zafi ne, kuna ma kan gembo. Na farko, daga inda za a dauko kayan nan daga arewa a gona har zuwa inda za a kawo shi birni, hanya ba ta da kyau. In ka taho daga ka wuce Kaduna, to an samu matsala, kuma hanya mara kyau. In da Kaduna ka dauko, dama wannan hanya gaba ɗaya ba ta da kyau zuwa Lagos. Kaga kusan rabin kayan da ake saukewa a kasuwa kusan ina lalacewa kafin a zo ma Lagos din, idan ba harka ce ta mutum ba, bayan da za ka yi ta. Saboda haka wannan na ɗaya kenan. Abu na biyu, rashin tsaro. Manoma da ake karkashewa a gonaki ya sa gaba ɗaya harkar kayan, harkar abin ta ragu sosai. dole abinci tsada a Najeriya. Saboda misali zan baka, idan a ce manoman Najeriya miliyan 5 ne, to yanzu na tabbatar maka da masu noman nan ba su miliyan 1.5 ba, kaga kusan miliyan 3,500 suna IDP camps. Kayan da ake sanannu za a samu bashi sanadiyar wannan matsala da ake samu ta rashin tsaro da ake kashe manoma da ake hana su noma, kaga mafi yawan manoman ma da suke noman wallahi karbin hali ne. Saboda bai yiwu a ce ka je kai nomanka a gona, wani katan banza ya ce sai ka bashi kuɗi sannan zaka girbe abin da ka noma. Kaga wannan matsala ce, in ba karfin hali ba Alhaji wai zai wannan ni yanzu da abin da zaka bani dan ba wani kato kuɗi sannan girbe gona, wallahi wannan ba ta zama da ba. Idan mun aka kwashi kayan gonan ma zai iya yiwu kaina zai iya biyo gida kuma ya kashe ni ya karbi kuɗi na. A bana mun samu ba matsala, an samu bambanci saboda kayan babu shi, kuma masu siyan ma kayan ba su da kuɗi. Mutumin da yake siyan kwando daya ya yi hidimar Christmas da shi yanzu in ya zo rabin kwando zai siya, wanda yake siyan rabin kwando in ya zo sai dai siyan leda kawai zai amfani sa gida. Kowa manage yake yanzu a Najeriya ba a cin abinci sau uku, kuma ba a tambayi yaro ma misali ka koje da ce ka ci abinci, ka ga da ake cika Najeriya nan. Wallahi sai Allah, muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya gyara mana. Abin da sa nake wannan magana, ni grassroots ne, ni ina tare da ainihin talakawa waɗanda muke harkoki da su, waɗanda waɗannan mutanen wallahi wani sai ya fito kasuwa ya yi ɗan bige-bigen shi zai samu abincin zai ci, wani kuma capital ɗinsa ma'ana jarinsa gaba ɗaya jarinsa bai fi dubu 20 ba, kuma daga inda zai zo zuwa kasuwa wataƙila ya kashe kusan 2,000 kuɗin mota, kaga akwai matsala. To saboda haka mu ne muke tare da talakawa kowane lokaci, mu muka san halin da suke ciki, ƙasar nan ana cikin tashin hankali, ana cikin yunwa, ana cikin rashin kuɗi, ana cikin halin ha'ulayi. Wallahi ba mu san abin da Allah zai gaba, amma muna kyautata da tun Allah yadda ƙarƙashin Ahmed Bola Tinubu, wataƙila Allah ya taimake mu mu samu salama, Allah ya taimake mu abubuwa su ɗan sassauko, abubuwa su gyaru. Abinda muke tunani kenan.
A waje ɗaya kuma ga wata kwastama nan da ta zo yin sayayya domin shirye-shiryen Kirsimeti. Malama ya sunanki?
Sunana Rita Ezechinye da ni Inyamura ce. Mun zo saya kayan miya da su tumaturi da tarugu da albasa ya danganta, kuma mun zo yanzu abinda muka saya gobe ba shi muka tadda yau ba, domin haka kai wahalar nan yayi mana yawa. Ya kace zaka saya kwanan da ya wuce an saya buhun tumaturi na ma muka saya 10,000, yanzu ana ji ta kai 20,000. To ya za a yi talaka su ci abinci, wanda ba za su iya sayanta ba ya za su yi? Za a iya shan miya kuwa in ba tumaturi? Kai amma wannan Kirismetin yana hannun Allah, ko ya aka yi ke kasan abinci daga arewa ake kawowa. To in ka gani, in ka kula zaka gan cewa gona yanda ke arewa yanzu ba kowa ke noma ba, dan ƴan Boko Haram sun shiga kaman Maiduguri haka, mutane nawa ka shiga gona. To dan da ka san irin matsalar ne ya kawo abincin suka yi tsada, wanda ma suna gonan kayan gona ma ya mutu tsada, kayan shifka ta yi tsada. To ya za a yi? Kuma ga fertilizer ba a ganin ta, buhun fertilizer da muka saya sanda ake noma mun saya 15, mutane nawa suna iya sayanta? In ka saya buhun taki na a zamani 15,000, ga ka da hilin gona kwallo 100, guda nawa za ka saya ka samu amfanin gona? To yanzu in an kawo kayan gonan sai a ƙara kuɗi, su ma manomin ai za su ci abinci ko? Suna da iyali, suna da yara, suna da mata. To abin da na gani, na gan kayan duk sun ƙara kuɗi wallahi. To gwamnati roƙon su muke, ko da yake mun san ko ba yau aka fara roƙen su ba, amma dai in Allah zai dan taba su sa ido inda za su dan samu na mu samu sauki, mu ma mu dan ji sauki a jikin mu ko?
Shi ma wannan ɗan kasuwa ga abin da yake cewa game da farashi da kuma hawa kayayyakin masarufi a wannan kasuwa.
Jama'a assalamu alaikum, sunana Alhaji Bala Yaro, chairman Vegetable Sale Association Ministry of Market. To gaskiya an samu canji ba kankani ba, yanayin da aka samu cikai wani gaskiya an samu canji. Ita kanta Kirismetin za a yi wani gaskiya an samu canji a kanta, saboda duba da yanda aka samu cikai tun daga yanayi da aka samu na ainihin hauhawan mai da ainihin shi kanshi kayan namu, za a dan shi kanshi bana kayan namu za a dan iya samun matsala bana, saboda sakamakon gaskiya ruwa bai kai ba, kayan zai karanci gaskiya. abin da ya shafi karas, kabeji, green pepper da sauran rikin kayayyakin namu da ake abin nan gaskiya za a samu tasgaro ta bangaren saboda gaskiya akwai karancin ruwa saboda ruwa bai kai ba. Da dama mutane suka noma kan kabeji da karas musamman ni da ni particular ni dake na ito daga bangaren yankin Zaria. Gaskiya muna noma wannan kayan da yawa musamman kabeji. Ba mu mun yi kowane yanki noma shi da yawa. Gaskiya da dama an suraren an tsallake an bashi. Ni kana na ina noma shi. Ina noma kabeji kan buhu 500 karas ina noma kan buhu 200. To ni kana rashin ruwan yana na tsallake. Gaskiya za dan samu cikas a bangaren wannan kayan namu saboda yanayin da aka tsikai na wannan kuma wannan wani abu daga wani abu ne daga Allah. Ka matsala mun shafi wannan farashin mai da ainihin wannan matsalolin da ake samu na karin kudin mota da ake samu wannan ai mai sauki ne amma shi wancan shi yahi ba mu koro amma wannan mai sauki ne kusan mun ce shi wannan ma mun kusan farashin wannan hawan kudin mai da muka amina ai kusan duk duniya ne gaba daya wannan an san tattalin arziki na duniya gaba daya samu kalzaro ba wai iyakacin Najeriya bane amma wancan matsala ita ce matsalan take kama mutane saboda gaskiya bana kayayyakin namu akwai matsalar ruwa ruwa bai kai ba da dama munmu gaskiya sun tsallake sun bar kayayyakin sun bar gona saboda ruwan da za a ba karakun ko kabeji babu shi.
To na ji ta bakin mai baiwa shugaban wannan kasuwa shawara kan harkokin yada labarai.
Sunana Abdullahi Malami Jos mai bawa chairman na International Market Alhaji Usman Jibrin Samfan shawara bangaren yan jaridu. Alal hakika yanayin ciniki ya canja ba kamar kwanakin baya ko kuma shekarun baya da aka saba ana warwar ba saboda matsalar na tattalin arziki na rashin kuɗi a hannun al'umma. Sannan na biyu abin da ya kawo tsadan kayayyakin nan kamar su albasa, su tumatur, su tattasai, su kabeji da sauransu. Wasu especially albasa akan kawo ta ne kamar daga Niger kusan kashi 70. To sai ya zamana matsalar da aka samu da Niger na wannan juyin mulki na sojoji da suka rusa demokradiya ya sa an rufe border. Albasa ba ta shigowa ta yi tsadar da bata taba yi ba. Wanda buhun albasa sai da ya kai 130-120 ba ta taba tsada irin wannan ba. Shi kuma dankalin turawa wanda ake sai da shi bai wuce 60,000 ba sai da ya kai 110-120 a yanzu. Kabeji da bai wuce 30,000 ba sai da ya kai 60,000. To kaga wannan al'amari ya faru bisa matsalar lokacin da shugaban kasa mai girma Bola Ahmed Tinubu ya janye subsidies na man fetur. Daktin daga wannan lokaci kowane kaya da yake wannan kasuwa sai da ya ninka sakamakon janye tallafi na man fetur. Ita kanta babbar mota wadda muna dauko ta a wannan lokacin kafin a janye subsidies ta bata wuce 800 ba amma a yanzu muna daukan ta ₦1,500,000-₦1,700,000. Kostomomi tunda aka janye wannan subsidies hatta daidai da Gosulo babu a Lagos yanzu. Da mutum zai shigo cikin garin Lagos kafin ya zo kasuwar mu zai samu kusan awa 4-5 amma yanzu ko minti 20 mutum baya yi ya zo kasuwar. Kana shigo a kofar shiga Lagos ka san gari ba lafiya. Mun tabbatar abu ya canja kuma babu wanda bai san tattalin arzikin kasa a Najeriya ya canza ba. Kai ko jariri da yake goye ya san cewa an samu canjin rayuwa.
To masauraro anan ne kuma shirin namu na wannan mako na kasuwa akai miki dole ya kawo karshe a madadin wanda kuka ji muryoyin nasu da kuma jami'an da tuba da umarni na wannan shiri. Maryam Dauda na ku abin ya cipirin ke cewa a huta lafiya daga kasuwar Mile 12 Lagos.
Madalla yanzu kuma sai maimaitin shirin lafiya uwar jiki.
Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar. Kamar yadda muka yi alƙawari a satin da ya gabata, shirin lafiya uwar jiki zai ci gaba da yin magana ne akan Maggot Therapy, wato amfani da kimiyyar fasaha wajen warkar da gyambo cikin sauki. Ba mu mai hoye da ke ni ba ta ku kan da ke da Maggot therapy wata kimiyyar fasaha ce da likitoci suka samar inda ake amfani da tsutsotsi wajen warkar da gyambo cikin sauki. Maggot therapy dai ya samo asali ne tun a shekarar 1837 zuwa shekarar 1901 wanda kuma ya fara amfani da shi shine John Fanny Zacharias a lokacin yakin basasa na kasar Amurka. Ga Dr. Mustafa Ahmad Yusuf na sashen kula da kananan halittu na Jami'ar Bayero da kuma asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano inda zai ci gaba da yi mana bayani kan irin nau'in gyambon da ake amfani da maggot therapy wajen samun waraka ko kuma sauki. Duk a hirar su da abokin aiki na Mahmud Kwari.
Ba ga masu ciwon suga ba kadai, akwai masu cutar sikila. Suma akwai irin gyambon da suke samu neck ulcers a turance a kafarsu kenan, kuma yana daukar su lokaci kafin ya warke. Duk cikin waɗanda muka yi wa wannan aikin hadda su suma masu siklan da mun zuba musu wannan kwayoyin halittun kuma mun samu a biya dauke mana wannan datin da ba masu cikin dan kankanin lokaci. Akwai kuma abin da muke ce maka man betso manya kenan wanda idan sau kwanta akwai ciwon da suke samu a mazauna, to suma duka mun yi musu mun suna cikin dai wanda muka fada muka yi go cikin bincike da muka yi. Akwai kuma wanda suke samu akwai abin da muke ce mana necrotizing fasciitis wanda yake yawanci za ga ciwon ne da ake samu musamman wuraren da ake da manoma haka sukan zo da shi. So shi ma duk suna cikin wanda muka yi wannan aikin. Suna nan ne da yawa wanda mun gan su in sun zo cikin dan kankanin lokaci da mun fara wannan aikin za ga an samu sauki.
Wannan yana nuna cewa kamar ko menene ma ya sababa mutum samun wannan gyambo din kuka shiga tsakani ku yi aiki kuma a samu sauki ko kuma akwai wadanda ba ku iya yi wa abin nan tunda wata kisa an yi gwaji.
Idan na fahimci abin da inda kake son ka je zaka iya tambayar tunda akwai cutukan da za a ce na daji ne ko kuma na kaza. To ya danganta idan mutum ya zo za mu auna mu gani akwai wanda za ga suna fama da gyambo ko kuma ciwo na shekara da shekaru, akwai wanda muka taba gani shekara da shekaru yana fama da wannan ciwon nasa ya zo sai muka fara wannan aikin kuma aka samu dai biyan bukata alhamdulillah ya koma tun daga zamfara ma ya zo shi wannan marar lafiyan. Idan mutum ya zo akwai gwaje-gwaje da muke yi ala kullun halin dai abin da muke faɗa in har mutum ya zo akwai gwaji da muke yi na doppler scan, scanning ne da ake yi wanda zai nuna mana magudanan jinin da suke kai jini can ƙasa ko kuma inda ciwon yake. Idan a buɗe suke to insha Allah mu muna kyautata zaton za mu iya cetar idan kafa ne, idan kuma ciwon ne za mu iya sawa yanda za a samu sauki da wuri.
Wai kun lura da adadin mutanen da suke karuwa watakila suke zuwa ake musu wannan aiki na ku daga lokacin da kuka fara misali kuma idan haka ne me kuka fahimta da aikin?
Eh to gaskiya har yanzu dai muna kan duk dai muna samun mutane suna zuwa amma muna nan muna dada wayarwa da mutane kai. Akwai mutane da har yanzu dai ba su kai ga sanin to wannan sabuwar kimiyyar da muke amfani da nan asibitin kenan. To amma dai muna bi dai muna dada wayarwa da mutane kai kuma dole mu yaba muku da wannan kokarin da kuke yi tunda wannan aikin yanzu misali ba a san ga iya mutane nawa ne za su kai ga ƙara jin wannan fadakarwar da muke ba ta dalilin ku. Kuma Allah dai ya saka muku da alheri da wannan kokarin kuma da kuke yi
tunda sabon abu ne kuma ana ganin hasken sa kuma da haske yana baya rasa kalubale. Tartibi me ya aikace me kalubalen ku misali?
Za mu iya cewa dai kalubalen da muke samu shine har yanzu dai ma'aikatar misali kamar cikin healthcare workers kenan ma'aikatan kiwon lafiya muna da wayarwa musu da kai akwai da yawa marar lafiya ko kuma ce masu gyamban da ko kuma masu ciwon da wasu suke gani amma ba sa turo mana magansu. Akwai kuma da yawa da suke zuwa wanda har su zo ma su fita asibitin ba ma kaiwa ga daga nan su saboda ba a turo su inda ya kamata magansu. Duk da dai ina godewa su management din suna kokarin su ga yanda za su samu mana da clinic kenan da zamu dinga gudanarwa duk sati wanda za su dinga zuwa muna ganin su. Kuma akwai abin da muke faɗa abin da yake faruwa watan shine a asibitin malam asibitin koyarwa idan mutum bai zo da ciwon da har ya kai ga misali a ce an bashi gado ba za a kwantar da shi ba za a shi ga duba to amma kuma wani saukin da muka dada samarwa shine akwai dressing room inda ake kamar wa dressing kenan a GOPD mu mun ce za mu iya yin wannan aikin namu ba lallai sai mutum ya kwanta ba mutum zai iya zuwa za mu iya masa dashin zai tafi gida za mu karbo lambar wayarsa za mu dinga communicate muna magana rana ɗaya biyu haka sai dawo za mu duba mu cire inda bukatar a ƙara mayar masa da wani zami so wannan da cikin sauki ne saboda kaga mara lafiya baya bukatar ya kwanta kenan a asibitin wanda zai rage masa wannan kudin musamman halin da muka tsinci kanmu a yanzu
lazu ka ce mana hukumar FDA ta America ta amince da wannan kimiyya ta huta ce ma koda American ai amfani da ita ya hukumar mu na lafiya fa a Nigeria
watan yanzu muna 2023 akalla hukumar FDA ta yi shekara wajen 20 kenan da sahalewar likitocin kasar America da su yi amfani da wannan kimiyyar na magoji Bradman therapy kuma a duk da sahalewar da suka bayar to duk abin da aka ce FDA sun riga sun bada approval ko kuma sun bada sahalewa ko kuma sun amince da abin to ba kasafai aka fiye samun wani tirjiya ko wani abu saboda already duk wani bincike da ya kamata a yi can din sun riga an gudanar da binciken to shi kansa wanda ya yi wa'annan binciken da isa har FDA suka bada wannan sahalewar shi ma mun gabatar masa da ayyukan da muka yi wanda ya ji dadi sosai kuma har ya ba mu takardar shedawar cewar sun amince da aikin da muke yi to yanzu dai bamu kai ga dai approaching ko zuwa ga su FDA NAFDAC namu na kasa ba amma suna da sanin kokarin da muke yi na rage ma mara lafiya sauki ko kuma samu musu sauki a fannin kula da irin wa'annan ciwukan tunda abu ne da muke ce ma chronic da abin da aka ce chronic ne to abu ne ya tsananta kuma yana daukan lokaci to duk wani abu da zai dauki lokaci kuma dole an san cewa zai ci ma mara lafiya kuɗi akwai kashe kuɗi da sauransu to mu wannan aikin da muke yi sauki ne sosai wanda muke kawo kuma yanzu muna da kamar bincike da muka gudanar wanda zamu iya zuwa kowace hukuma namu na gida kenan zamu gabatar musu da ayyukan da muka yi tun daga shekara 2020 kenan zuwa wannan lokacin za su ga kiyasi za su ga kamar statistics kenan duk gashi aiki ne da muka yi na gida da patient din mu na nan kuma akwai wannan takarda kenan tunda duk wani bincike kafin mu yi shi ko duk wani aiki akwai abin da muke ce ma consent sai mun tambayi consent amincewar mara lafiya kuma akwai kamar ethical committee na asibiti sai da muka rubuta musu suka ba mu takarda cewa eh sun amince duk mu wannan ayyukan da muke so muna da wannan dai cover din kuma za mu iya gabatar da abin da muke na san da mun yi wannan za mu samu sahalewar su mata su
a ƙarshen ƙarshe ne misali kuke so a aikace wanda kake ganin zai iya inganta muku wannan aiki da kuke yi da ma binciken da kuke yi dan bunƙasa wannan kimiyya
to gaskiya na farko dai muna buƙatar wannan abin da muke na wayarwa kenan muna buƙatar muna dai daidai kokarin da muke yi amma gaskiya akwai bukatar abin ya wuce haka muna bukatar a shigo cikin wannan abin yanda su wanda suke fama da irin wannan cutukan za su sani su wanda suke bangaren kiwon lafiya su ma duk su san wannan sabon kimiyya da muke yi na amfani da kimiyya wajen warkar da gyambo na biyu kuma muna bukatar mu samu kamar waje kamar lab kenan wanda za mu iya yin
gwajin kimiyya
ga gwajin da za mu iya yin wannan abin kenan tunda a kimiyyance ake samar da su wanda tunda wasu marasa lafiyan suna da nisa za mu iya turawa duk inda patient din nan suke marasa lafiyan za mu iya tura musu da wannan su kwayoyin halittun kuma muna buƙatar a ce mun samu kamar sponsorship kenan kamar wani tallafi kenan wanda za mu iya zuwa a dauki nauyi wanda za a samu kamar a bada kamar training kenan mu samu kamar wanda suke da interest suke bangaren kiwon lafiya mu koya musu tunda yanzu misali kaga a Nigeria asibitin malam kusan anan kadai ake iya samun irin wannan shi sa mun samu patient mun samu lafiya da suka zo har tun daga Lagos da har daga kasan America ma akwai likitan da suke can wanda muka yi wannan binciken da suka turo mana wasu yan uwansu daga Lagos suka ce su zo Kano mun samu kuma wanda suka zo tun daga Taraba kuma alhamdulillah da sun ji dadi akwai wanda suke zuwa dai duk gasu nan daga wurare daban-daban.
Masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki nake zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma anan zamu da sa'aya a cikin shirin. A madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka dangane shirin yazo muku musamman Mahmud Kwari ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa rigakafi yafi magani mu huta lafiya.
Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5. Mai ga haka ko da yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato boahausa.com ko kuma sashenhausa.com ko kuma shafukan mu na sada zumunta Facebook da Twitter domin sauraron shirye-shiryen mu inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi. Kuna kuma iya aiko mana da sakonninku ta hanyar email a sashenhausa@boanews.com. Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci. Sai kuma da rana ku ji abokanan aikinmu da wani sabon shirin da ya haɗa da matasa a duniyar gizo. Za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar har ma da ƙari a shafinmu na internet boahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka haɗa da Julia Gresham da ta da shirin da ba da umarni, Muhammad Hafiz Baballa ke sallama da ku, auni lafiya.